da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hassanan murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wata tashoshin a zangon FM a Niger inda suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasa Gano kuwa za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu a voahausa.com ko kuma tashin hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A yau 29 ga watan Yuli shekarar 2024, shirin zai yi magana ne akan matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata, inda bakin da aka gayyato a cikin shirin za su bayar da shawarwari kan yadda suke ganin za a magance irin waɗannan matsaloli domin samun kwanciyar hankali da natsuwa a tsakanin iyalai. Akwai hira da wani mawaki da zai nishaɗantar da ku a cikin shirin. Muna kuma tafa da wata dabara irin tamu ta mata mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Dan haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe.
Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da Niyar Ƙayya Basha. Tumadalla, a yau dai bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Surayya Usman Shinkafi. Sai kuma Hajiya Amina Jibril. To Hajiya Amina, muna tabbatu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren zaki ga a waje an yi ta wato shan soyayya, amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan da sun canja. To a matsayin ki na uwa, to me zaki ƙara kan wannan batu da ake ta tattaunawa?
So gaskiya ni abin da na dauka tun farko, abin da yake kawo wannan zama a dade ma ana soyayya a shekara 2 3 har 5 ana soyayya, ni ban dauke shi komai ba, na dauke shi ƙarya ne gaskiya. To dan har so da kauna aiki ta tsakani da Allah, babu ƙarya a ciki. Bayan da za a yi da a matsayin ki na uwa ta gari, kiga wani yana neman yarki babu wani dalili, ba wai tana makaranta bane, ba ta yana jiranta ta zama wani aiki, wani karatu bane ko wani abu a zo a yi aure, har a shi dauki wannan shekaran ana soyayya. To kin san akwai ƙarya a cikin lamarin. So duka al'amarin yana ne kan shafi mu da iyaye da ƴaƴan duka. So iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar ƴaƴayensu, sai da abin da yake so kunce yaro, abin da yake so shine zai yi. In yace yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare, suna ta ma juna ƙarya, ba za ku iya nusarar shi ba, ku lurar da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. So bar an zo an yi wannan shekaru, an yi aure, an zo an tafi gidan aure, an shiga ba a je ko ina ba, aure shekara ɗaya, shekara biyu, wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba, sai ka ji labarin cewa ai aure ya mutu. To ni dai a nawa, to me abin da yake kawo wannan abin rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci. Kazo da yarinya da ƙarya, ita ma ta zo maka da ƙarya, ba ku fadawa junanku gaskiya ba, kuma an shiga gidan aure, in aka shiga gidan aure ba wani abin da zai fito, kuma halinka ne life zai fito, ita ma halinta ne, sunanta da take ansawa, to in Aisha ce to Aisha ba za ta fito ƙarara, in kai Muhammad ne to Muhammad din ne ba sak za ta gani, ba wani ƙarya kuma ba wani boye-boye. To daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya, duk ƙarya aka yi tawa juna, to sai a fara samun matsala fa. So daga nan ba a kai zuciya nesa ba, sai kiga aure bai je ko ina ba, ya zo ya mutu.
Aji Yusuf ka dai ji bayanin da ƴan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin rayuwar aure. To menene mafita?
To mafita guda ɗaya ita ce a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure, mafitar ita ce namiji a matsayinsa na mai gida da kuma mace a matsayinta na matar aure, wadda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka za ka kubuta anan duniya da lahira, haka ke ma sai kin sauke naki wanda Allah ya dora miki, za ki samu jin daɗi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna. To a kullum abin da ya kamata ma'aurata su rinka fahimta shine kai namiji tsakaninka da ita, ita din nan haƙoƙinta din nan ka kula da su, ka gane cewa matar abokiyar zamanka ba baiwarka ba ce, ba abokiyar zama ce, tana da yanci, akwai inda Allah ya akwai inda take da yanci, akwai inda yancin ta yake, akwai kuma inda ya tsaya, akwai nauyin ta da ya rataya a kanka, akwai dawainiyarta, akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai kai mata za ka samu mafita. Haka zalika ke ma akwai nauyi wanda Allah ya dora maki a kanki, ga sunan 1 2 3 4 ga sunan duka a tattare. To a lokacin da ake wannan rayuwa ka dauke ta tamkar abokiyarka, abokiyar zama, haka ke ma ki dauke shi tamkar abokin zama, wato kai ka dauke ta daidai kuke, amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake daukar ku ke daidai, ke kuma ki rinka sunkuyar da kanki, kina nuna cewa fa to fa shi din shine mai gidan a sama da ke shi. To wannan ne zai taimaka da ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya. Na biyu, iyaye shine ummul aba'isin, na daga cikin manya-manyan dalilai da suke kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau. Gaba ɗaya mun san cewa ana kokarin, akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiya, amma mafi yawa daga cikin su kansu ba su da tarbiyar, kuma in kai baka samu tarbiya ba babu yanda za ka bada tarbiya. So da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen bada tarbiya, burin su kawai ƴaƴansu su je su auri wane ko dan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza, ba burin su ƴar su ta je ta yi zama na ibada aure kenan, ta zauna lafiya ta raye sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba. Babu wata iyaye, babu wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da ƴar shi ta je tana shan wahala. To amma shi kuma abin lura anan shine arzikin fa Allah ne mai yi, kuma abu ne na lokaci, kowa da haka ya fara, da rarrafe yaro kan tashi. To abin da ake bukata shine iyaye su matsalamba wajen bayar da koyar da ƴaƴansu ya tarbiya, su yi biyayya a gidajen su na aure. A lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullun na zamantakewa na aure, ka kula da su, ka rike su, to ke kuma ku kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi, yadda za su yi biyayya, yadda za su yi aiki da umarni, yadda za su iya magana, yadda za su karɓi miji a tarare shi, a yi masa dukkan wani abu da yake bukata na fatan alkhairi, addu'a, a jajirce, a tsare sirri, a tsare mutunci, a taya shi wannan fafutukar. Da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne, saboda mata ne. To saboda haka akwai bukatar iyaye su nusantar da wannan ƴaƴansu mata, su koya musu tarbiya, sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure. Mun ga yanda kakanninmu suka koya iyayenmu rayuwar aure, amma a yau haka abin yake, ya sha bamba. Sannan ɗaya daga cikin su nan maganan nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure. Yaranmu ne da yawa ba su iya magana, kowace magana ta fito a yabawa miji, a yanko magana, a lafta magana. Sannan yaranmu ne za ki ga cewa akwai karancin haƙuri, suna kullun suna leƙe-leƙe, kullun suna da dogon buri, suna duba makwabta, suna duba mutanen unguwa, suna duba ƙawayensu da kuma waɗanda suka taso tare, wayil kuma abun ba haka yake ba. Kowa da lokacinsa, kowa da ƙaddararsa, kowa da hanyar samunsa, haka abin yake. To amma a yau mu yadda muka samu kanmu, abin ya sha bamban da wannan. Sannan kuma wani abu guda ɗaya wanda yake da bani takaici a lamarin zamantakewa da aure shine yanda iyaye suke ɗaurewa ƴaƴansu gindi. Duk abin da ce ba za ta yi laifi ba. Abu kaɗan wani labari na samu wani kwanakin baya, ba sai na kira gari ba, ta kira mu babanta ta ce wai ya ce ta tafi gida baban kai ba tare da bincike ba kai sai aiko da mota ya ce ta tafi
menene wannan
wannan wani irin uba ne wannan yanzu akwai dattaku a wannan kafin ka cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan to iyaye sai sun zama dattijai sai sun zamanto cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata haƙinta komai in ta zo gida ku mata fada bincike aka ce ai a bincika menene damuwar mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu sannan ita a jakunnanta ai mata fada shi ma a bincika menene yake menene gaskiyar lamarin
sannan shi ma ai masa fada
to idan ana haka wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da a yau din nan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure wanda iyaye sai sun tashi tsaye in ba haka ba gaskiya bismillah zamu ta komawa gidan jiya kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure Allah ya kiyaye wanda ba haka muke fata ba to amma aiki ne babba
to Hajiya Amina in na dawo kanki wani shawara zaki ba wa iyaye a gida domin su rika ba wa ƴaƴa tarbiyyar da ya dace sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure
to alhamdulillah ni dai shawara da yake zan ba mu a matsayin mu na iyaye duk abinda zamu yi mu kori ƴaƴanmu da fadar gaskiya mu fada wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo in dai akwai gaskiya a ciki to insha Allah babu jin kunya babu nadama babu nadaddana ba mu da dana sani a ƙarshen magana to gaskiya ita ce ita sai daga kinta sai bata ai fadi gaskiya da gaskiya shine kawai magana kamar yanda na ba mu shawara a matsayin mu na iyaye su ma iyaye irin shawarar da zan ba su dai kenan gaskiyar nan dai ita ce duk inda ka je neman aure ka tsaya ka fadawa wanda zaka aura ku yi rayuwa tare da ita rayuwa ce ta ba san wani rana za a rabu ba sai Allah subhanahu wataala war ƴaƴanka wanda za ku yi rayuwa da ita ta dindindin mutuwa ce za ta raba ka faɗa mata gaskiya daga ina ka fito me sana'anka me aikinka in ta ga za ta iya auren ka fadillahi alhamdu ke ma ki fadawa wanda zaki aura ku yi zama rayuwa duniya da shi ki faɗa mishi gaskiya babu ƙarya tsakaninku to wallahi in aka yi wannan abin aure zai zo yayi lasting ba za a samu matsala ba a haifi ƴaƴaye nagari nagartattu to yanzu bayan an zo an gama ƙarya a neman aure tun a neman aure an gama ƙarya an gama soyayya an gama nuna duniya fuskokin juna kuna nan kuna haska kawunan ku a social media kuna runguma tun ba ku yi aure ba an zo gurin aure an barar da albarkan aure an yi raye-raye an yi abubuwa dai ga sanan ba dadin ji ba dadin gani ba dadin fada so ba inda za a yi tun anan muke zubar da mutuncin auren mu da darajar shi shekanci ya shigo cikin al'amarin babu wata albarka da aka sawa auren sai kai subhanallahi Allah dai kawo mana sauki
to madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu koma ga rukaye da bakinta inda suke tattauna batun irin matsaloli da kan taso a tsakanin ma'aurata musamman irin rayuwa ta yau inda malamai ke bayar da shawarwari kan hanyoyi da za a bi wanda ake ganin idan aka bi to lalle waɗannan hanyoyi masu bullewa ne da ma sauran abin da shirin ya kunsa
to Hajiya Surayya me zaki kara kan abin da Hajiya Amina ta faɗa kan batun shawaran da ya kamata a bada
mu iyaye dan Allah su yi kokari iya wasu su ba ƴaƴan mace tarbiyya dan tarbiyyar ƴa mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure idan ƴa mace ta samu tarbiyya to ba ma mijinta ba har ƴaƴanta su yi alfahari da su saboda uwa ita ce take creating community so ita ce take wannan din a samu al'umma a samu waye tarbiyyar da ta ba su shine zai zamana al'umma har gaba daya mutanen gari su ma su amfana al'umma ta gyaru so tarbiyya gaba daya na ga ƴa mace iyaye su kokari a kanta su ba su wannan tarbiyya
to Aji Yusuf idan na dawo kanka ka ji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya me zaka kara kan abin da suka faɗi
idan kika duba Hajiya Rukaiya malaman mu suna kokari ana ta wa'azi ana ta jin hankali ana ta fadakarwa sannan babbar inda ake samun matsalar nama da uwani daga iyaye ne suke bata sai kawaye sai kuma yanayin abin duniya idan baka da shi a yau zaka ga cin mutunci ba irin wanda ba zaka gani ba daga wajen matan zamani daga ƴan uwansu dangin su daga iyayen su haka kuma a ɗaya bangaren ma zaka ga cewa din su ma mazan ba kan wallasa bane ba da yawa waɗanda a gwanda da ba su san haƙin aure wanda ba sa sauki akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan bukatu akan matan su na cikin gida wanda Allah ya dora musu nauyi a wuyansu sun yi musu rukun sakana kashi ba sa kula da haƙin su ba sa kula da bukatun su ba sa biya musu bukata ba wai dan ba su da shi ba suna da shi din amma wani irin laifi suke musu in tai maka laifi ka jawo ta jiki ka nusantar da ita ga matsalolinta ga abin da take so ta gyara in ba ta gyara ba kana da hanyoyi da hujjoji da zaka dauki mataki amma ba wai ka zalunce ta ko ka shuce ta ba to saboda haka dai a takaice aikin na bangarori guda biyu ne aikin namu ne gaba daya amma dai babbar bukata kuma babban abin da yafi muhimmanci shine a duk lokacin da ake zamantakewa ta aure a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada kuma ibadan nan ita mace dole sai ta yi biyayya za ta samu rahama kai kuma ba a ce zaka danne haƙinta ko zaka cuce ta kai ma ka samu rahama ba to wannan ya zama dole akwai buƙatar balance amma a gane cewa ibada ce ba wai zama ne na shanta cewa na jin dadi ko kuma na saduwa ko kuma na jin ko kuma na gasa da wasu sun yi baza a duk abun ba haka ne ba a rinka sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada wanda daga ƙarshe kowa zai dauki sakamakon wannan rayuwa idan aka yi rayuwa mai kyau aka samu zaman lafiya aka samu kwanciyar hankali aka yi ibada zaman aure irin na ibada din wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakannin mu suka yi suka koma ga Allah to ina mai kyautata zaton cewa za ku hada aljanna tare amma aka samu akasin haka to akwai damuwa Allah ya kiyaye
to haka yake masu sauraro da fatan dai kun ji dadin tattaunawa da muka yi da bakin mu a zaurin mu na yau inda muka tattauna kan shin menene matsalan da yasa ma'aurata sai a dade ana soyewa a waje ma'ana ana soyayya kenan amma daga zaran da kuma an shiga gidan aure sai ai ta samun matsala ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu inda bakin mu dai suka yi mana bayani daga ƙarshe suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki rika ba wa ƴaƴanki tarbiya ki koya wa yake abinci ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba ki nuna mata cewa fa mijinta tana karkashin shi ne ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta sai ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya girki ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce ƴa mace ta iya a rayuwarta a gefen maza kuma ana nusar da su cewa fa kasancewa haƙinta komai nata ya dawo gare ka an san cewa fa mata sai an rika hakuri da su duk abin da ya faru dole sai kai hakuri da matanka kasancewa kai uba ne a wajenta kai yaya ne a wajenta kai miji ne a wajenta kai ne ka zama komai nata to da hakan ya kamata a ce kai hakuri da ita to in haka samu hakuri tsakanin mata da miji fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren to za a samu zaman lafiya a cikin auren yanzu kuma za mu gaza ya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
kauna ta kai kauna yarda ta yarda kai ce kala ta yarinya mai zahala
sauraro a yau dai zamu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa yafi shahara ne a gefen kida wato wannan bako namu zai dora maka kida inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato bangaren Aliji Tani Ado Gwanja Auta Waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka ce waka a bakin mu ita yafi dadi inda zan hada ku da bakon mu a yau da zai bayyana mana koshi wane ne to ya sunan bakon namu
sunan na Sultan Babandala
wane ne Sultan Babandala
Sultan Babandala makadi ne a masallantar Kanute kuma mawaki ne kuma sound engineer
to an ka ce makadi me hakan ke nufi
music producer wanda yake kidan duba ta waka da zaka ji da kida akan ta sufi ne wanda yake kidan akwai shi ai sun sai an yi kidan sai mawaki ya waka
to yawanci an fi samun mawaka kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kida
eh ni ma wakan ne ma asali ma kawai industry so kawai saboda in samu kai na so in producing na ayyuka na kai na sai na koyi kida nake to kuma sai zamana ma mutane ina mutane da yawa bizin ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina
yanzu kamar aka ce za a yi waka ka dora kida ya kake gane kidan da zai duhu akan waka
eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani key ne ko wani tunda kamar ina da theoretical abun na experience na keys na key kidan yau kuma ina da shi practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani wakan ka zan san yanayin irin kidan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da kawai na san ya zan seta maka shi in ma kida azizi
to amma wannan kida din nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa yasa har ka iya
akwai koya akwai karambani dan farko na fara ma koya tare da abokai ne na ni wanda su already na same su a cikin abu na koya tare da su sannan na dawo garin Kano shi da fara zama a Kamatoko studio daga nan kuma gurin DJ Miku ana na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa ana update ana duk bincike ana wai to da yanzu akan haka nake in na bincike abubuwan duba in ga bincike ake kaza sai nayi da kaina kawai
to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku
ai kisan komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zo ba a dai ne rayuwar cikin industry ne anan na samu ni na ba kalubalen kuma Allah da an mutu da dama daga ciki don yanda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na
to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen
to hakuri dai shine matakin farko don dole duk abin da zaka yi kana so ka cimma nasara ka sa naci dole sai ka attachin da hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubuwa ka sa ranka to kai free man naka to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta bude ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya da
to a ko kana bayan kidi akwai waka da kake yi ne
ina yi sosai ina waka ba da gaya miki dake ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi dan kwanaki ma na saki EP na na dora su YouTube channel na da su
to wani irin waka kake
Mr na nake yi ma ban magana da tuzun na shi ba saboda ni nake ji wa kokin na yake ji na nayi ne ba nan na ba gasarin dai kawai
to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake
to bari in ta Hausa ta mun na yake ko
okay kauna ta kai kauna yarda ta yarda kece kalata yarinya mai sada kikkiawa ce ke karshen zabina kece mai kare ni rigar karfe na kikkiawa dola ba ta guri mai kyau zo zauna kenan kece ending karshen zabina kauna ta kai kauna yarda ta yarda kece kalata yarinya mai sada ke masu sauraron mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya bakuwar mu ta jihar Lagos amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja inda za su gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko baki ko yaya ma a gida da fatan za ku ji dadin kasancewa da bakuwar mu a yau inda za ta nuna mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci zaki zo mana da shi yau
kin san ni fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba a yau dai ba wani bata lokaci zamu yi ba wannan nau'in abincin da nan kawo mana ana iya cin shi da safe saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya musamman idan an samu dumaman taliya farar taliya to uwar gida za ta tanadi taliyar ta idan za ta yi da rana za ta yi dafa a lokacin amma ni mafi akasari na fi yin shi idan nayi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu sai nayi wannan wato
kalan nau'in abincin da shi farin taliya kenan
farin taliya to daman ba wani abin da kake bukata sai da jikin tattasai sai kwanka dan guda 6-7 bazan ce hudu ba gaskiya kin san dadi yana da dadi
gaskiya kam
to idan kika tanadi kwanki da sinadarin dandano da kayan kanshinki da dan jikin tattasai ko kunci ataru da albasa ya isa sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka akan wuta ka sa man gyada idan ka sa man gyada sai ka dauko wannan kwanna ka bayan ka fasa ka kada sai ka zuba wannan markadaddan atarin da albasa a ciki sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zai to in ka fara soya kana dan jujjuya shi ya dan farfashe in ka ga alamin ya dauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown
shi kwan kenan
shi kwan kenan sai ki dauko taliyan ki da man taliyan ki yana nan kin tane dita taliyan idan kwananni ya ce zaki zuba mata ruwa ki dada seven ɗinta saboda ta zama warawara ki san idan kin ajje taliya tana dan makalewa a jiki ko da ka zuba mai zai dan makale to sai ki dan sa mata ruwa saboda ta dan warawara sai ki seven ɗinsa shi ma saboda ba a bukatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa to bayan wani ya naga kina hadiyan yawo
ai naga abin ne dai zai bada kala
to sai ki zo ki dauko wannan taliyan da kai seven wanki da man ya dauko suya ya ma soyi saura kadan saboda in ba haka ba idan bai soyi ba sosai zai miki karni ko da kin sa kayan kanshi to ya fara soyuwa kin dagargaza shi a wuta sai ki dauko taliyan nan sai ki zuba idan kika zuba sai ki sa sinadarin dandanon ki yanda kike so sai ki zo ki hade shi ki juya ki cakuda ki juya sai ki dauko dan marfi ki rufe minti 2 ya isa shikina
to shi wannan taliya ko in ce nau'in suya na taliya akan yi shi da sabon taliya kaman zaka iya tafasa taliya yanzu ko kuma da kwananan taliya ake
yi ana yin shi da sabo kai na miki misali ni da ni saboda ni ma na taso na ga a gida idan aka yi taliya da daddare haka da safi in dai taliyar ta saura babu miya to me yi ko a siyi biredi ko a siyi wani abu ko a ce za a ci wani abu to sai a yi wa baban mu irin wannan baban fa mu wuce ci baba a lokacin muna tasowa abban mu ake wa irin wannan taliyan special ake ce mai
to haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin kin dai ji abinda bakwar mu ta faɗa a yau a wato cikin zauren namu ina wanda in suka yi abinci ya rage suke dauka su zidda to matso dai ga wato wani kallan nau'in yadda zaki sarrafa taliyan ki ko da a ce yau ya kwana kuma shi wannan taliyan ai ma ba su yi lallai farar taliya ba ko
ana yi da ko da jollof in kina da shi ana yi ko farar shinkafa ana yi kawai dai kin san wani sa'in taliya ya dan fi saurin hadewan sinadarai idan kin sa a jiki zaki ga nan da nan shi bai da wahalan yayi zafi ko wani abu makamancin haka
kuma ba lallai sai da taliya kadai ba
eh ana yin shi da ko shinkafa ana yi ko makaroni
to kin ga uwar gida dai a yau in kika dafa taliya da daddare ko shinkafa ko makaroni kuka ci da yara a gida ya rage to ga wani kallan nau'i na dabara wanda zaki da safe ba tare da yara ma sun ce an maimaita musu abin da suka ci jiya ba za su ma ga abin da suka ci da safe yafi abin da suka baro jiya da daddare da fatan kun ji dadin wannan nau'in kalan wato girki ta bakwar mu a yau ta wato sarrafa mana shi saboda ni kaina dai Allah Allah nake a gama wannan shiri ni ma dai na je na gwada wannan kalan nau'i na taliya taliya mai kwai amma fa yanda kwai ya tsada din nan aka ce kuma ba za a yi da kwai hudu ba sai guda 6
to dazu dai nace miki dadi yana da dadi
dadi kan dadi kenan to haka yake wasu sauraro kada dai ku sha'afa cewa shirin nan na zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu
Shin zabi ba to bar ma ki ji dai kin
kuma Adilla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Rika Yabasha da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin sai biyo na nan duru da ta haɗa shirin a washar da ke kalma da ku daga nan birnin Washington huta lafiya.